saurari assalamu alaikum da fatan an wuni wato an wuni lafiya shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana za iya jin mu ta Alpha Radio sannan za iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Amina Bahari Auna Maryam Dauda
tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu
sauraro kamar yadda muka saba a duk ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwan ilimi a yau zamu leka jahar Bauchi inda a kwanan baya gwamnatin jahar ta soke wani tallafi da take ba daliban wata college mai zaman kanta
ina makarantar Malkiya College of Health and Social Science Bauchi gwamnati ta janye biya kudin makarantar student wanda gwamnatin farko ta dauka wato ainihin yan local government kenan gaskiya abun bai mana dadi ba
dai daga cikin daliban da lamarin ya shafa kenan to su kuma masana a harkokin ilimi ko me suke cewa game da wannan batu
ita tallafi wanda gwamnati ya kamata ta ba mu dalibai wannan ya halatta kowanne tallafi ya dace sai dai in aka lura da yanayin shin makarantun gwamnati sun isa ne an ba da tallafi wa daliban duk sun cika wannan makarantun gwamnati ne in sun cika akan yi dawowa makarantun wanda ba na gwamnati ba
karin bayani nan gaba sannan kuma za ku ji tattaunawar da zauren muhawaran mu yayi akan wannan da ma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook
sai a cigaba da kasancewa da shirin yau da gobe don jin duk waɗannan bayanan
fara da kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook inda muka ce shin ya dace gwamnati ta ba daliban makarantu masu zaman kansu tallafi ga wasu daga cikin amsoshin da muka samu
amsa ta farko ta fito ne daga Khalil Adam Khalil yace mu kuma da muka kasa zuwa jami'a fa a tatse maharajin mai ko a soke private schools dai
to sai kuma amsar Samin Muhammad Ibrahim inda yace bai dace ba yawancin makarantun ba na ƴan Najeriya bane tallafa musu tamkar tallafawa kasashen su ne
sai kuma Hadiza Abubakar tace a bai dace ba
to shi kuma Tusi Master Kaura yace assalam yau da gobe ya dace domin ai gwamnati ta su ce kuma taimakon kasa ne ya kamata ta ware wasu dalibai su rinka karatu kyauta
sai kuma Abdulrazak El Musa yace salam yau da gobe gaskiya ya dace gwamnati ta rinka taimakawa makarantu
to shi kuma Ibsan na mama yace mai na sama ma yace bare ya bawa na kasa ya kamata ne gwamnatin ta tallafa wa nata makarantun su wadata
daga nan kuma sai Idris Musa mai damma yace kwarai kuwa tunda su ma ƴan ƙasa ne
to sai kuma B Ibrahim Lara Gapta inda yace salam yau da gobe gaskiya bana goyen bayan abaiwa daliban makarantu masu zaman kansu tallafi domin makarantan gwamnatin maya ta kare ku tashi lafiya
shi kuma Muhammad mai kudi MK yace kwarai kuwa saboda dalibi shike bukatun tallafi kuma idan ana tallafa musu hakan zai sa waɗanda ba sa karatu su yi kokarin farawa
to sai kuma amsa ta gaba daga Sani Ibrahim Jalungu inda yace ya kamata ta inganta nata makarantun
shi kuma Abubakar Hussein Sharada yace sam
sai kuma amsar Murtala dan Autan Teloli inda yace yau da gobe sai Allah
shi kuma Nazira Bilyamina Abdullahi yace nata ma ta kasa da su balle ta kara wasu
To shi kuma Maina Abdullahi Duma cewa yayi wannan shine ake kira kwasan karan mahaukaciya don ta kasa daukar wadanda ta diba ta ce ta kwaso wasu to Allah ya bada sa'a
shi kuma Hamza Ahmad Tijani yace in na gida sun samu kam lalle ya dace a tallafa musu
Maryam ki kuma je amsar Shu'aibu Haruna shi kuma yace kar a ba su komai shi mai makarantar ya ba wa gwamnati tallafin mu
daga nan kuma sai Gali Dahir Garki yace assalamu yau da gobe tabbas ya dace a ba su tallafi domin kuwa su ma ƴan ƙasa ne kuma suna da haƙƙi
to sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Fatu Yakubu Gulma inda yace assalamu yau da gobe a gaskiya bai kamata ba domin a gani na suna da halin yin karatu a makarantar kuɗi ne talakawa ne ya dace a taimaka ma su da suke karatu a makarantar gwamnati
to mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da aiko mana
Bauchi kimanin dalibai 1000 ke fuskantar rashin tabbas a dorewar karatun su a fannin ayyukan asibiti bayan da gwamnatin jihar ta janye wani tallafi da take ba daliban kwalejin Malikiya a kwanan nan wakilin muryar Amerika Abdul Wahab Muhammad ya ji ta bakin wasu daga cikin daliban da lamarin ya shafa
sunana Idris Shehu haifaffen garin Dambanne ne kuma ciyaman na daliban wannan makaranta Malikiya College of Health and Social Science Bauchi abinda zan ce shine da farko rayuwar mu ta dauko canjawa ko ita wacar gwamnati da ta zo ta bi mu local government daidai har guda 20 ta debo mu ta kawo mu makaranta ta canja mana rayuwa kuma rayuwar mu ta dauko canji muna tafiya ta kuma yi kokari ta biya mana rabin kudin makaranta so an samu canjin gwamnati so lokaci ɗaya sai muka ci sabon al'amari wanda mu san da shi ba ya kuma saka mu a tashin hankali lokaci ɗaya wannan gwamnati ta rubuta mana takarda na cewar an yi withdrawal na local government an janye na local government sponsorship muka fito kuma da kwarkwata muna roƙon gwamnati da ta taimake mu a matsayin ta na wanda take yi kuma mun san tana yi muka fito mu roke ta da ta taimake mu a matsayin mu na yan talakawa ta biya mana kudin wannan makaranta saboda mu ci gaba mu kuma gyara rayuwar mu saboda kar mu shiga wani hali
wani fanni ka dauka na karatu
eh ni na dauki x-ray technician ne wuce su muna da matukar muhimmanci a asibiti muna daya daga cikin wanda muke gane abu a jikin dan adam ba tare da an farke mutun an yi tiyata ba so muna roƙon wannan gwamnati mai albarka da ta taimake mu a matsayin mu na ƴan jihar Bauchi a taimake mu a biya mana wannan kuɗi
sunana Khadija Hussein kuma ni asali na ƴar karamar hukumar Toro ina makarantar Malikiya College of Health and Social Science Bauchi gwamnati ta janye biyan kuɗin makarantar student wa'anda gwamnatin farko ta dauka wato ainihin ƴan local government kenan gaskiya abun bai mana dadi ba saboda mun dauko karatu yanzu a ce muna ajin mu na ƙarshe to kuma dama an fara biya mana a ce gwamnatin da ta shude ta biya mana yanzu kuma rana a tsaka a ce mana gwamnati bata san da mu a fannin ta ba to shine muka shiga wani halin gamu dai ƴaƴan talakawa ne iyayen mu ba su da karfin da za su biya mana kuɗin makaranta idan gwamnati bata taimake mu ba ta ya za a yi mu karasa karatu sannan kuma ta ya za a yi a samu ci gaba a kasar mu bayan kuma mu bamu samu karatun ba
ya yake jin rayuwarki zai kasance
gaskiya rayuwar mu za ta shiga cikin hatsari gaskiya saboda iyayen mu ba su da halin biya mana kuma gwamnatin nan dai ita ce za ta taimaka mana idan bata taimaka mana ba bayan da za a yi mu karata musamman ma ilimin mata a gaskiya mafi yawanci yanzu likitocin mu a asibitin maza ne kamar a ce alal misali fannin haihuwa sai a samu a matanitoci ko kuma wayan asibitoci duk maza ne masu karban haihuwa to gashi kuma mu matan ba a taimaka mana ba ballantana mu samu damar koyan ayyuka saboda haka ina kira ga gwamnati da ta taimake mu kar ta duba al'amarin su na manya mu ƴaƴan talakawa ne ya taimake mu mu din ne dai in ba a taimake mu ba gaskiya rayuwar mu za ta iya shiga cikin hatsari
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan makula da su tunanin gimbin nan yamani shi yarin gimbin ne ingila to ja ka da italiya in ya dauko kaya kariya bakin wannan idan gana motocin talakawa
sun. To madalla, ma'aikatar kananan hukumomi da al'adun gargajiya ta jihar Bauchi ita ce ta rubuta sanarwar janye ba da wannan tallafin. Kwamishinan ma'aikatar Honorable Abdulrazzaq Nuhu Zaki ya yi wa wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad bayani a hukumance akan dalilin janye tallafin.
Mu ba mu tsaye da ɗalibai daga karatu ba, ba mu hana su su yi karatunsu ba, sai dai tunda makaranta private ce mai zaman kanta ne, kuma muna da makarantu na kiwon lafiya a jihar Bauchi da dama. Wanda ya ga zai iya ne yake kaiwa ƴaƴa ya sa su a wajen na gwamnati sun fi sauki, wannan kuma masu tsada ne, kuma sai in za ka iya ne za ka kai su wajen.
In ku ba za ku iya ba ne?
Ai, wannan na malikiya. Malikiya makaranta ne ta dan maliki, private mai zaman kanta ne, nasa ne na kansa. A gwamnatin da ta gabata, ta gwamnatin MA Abubakar, suka yi yarjejeniya shi da su, su suka yi yarjejeniya suka san me suka kulla a ciki. Ya zama to suke cewa yanzu ba a biya shi ko ba a taba ma biyan sa bane, ko kuma an taba biyan sa a lokacin gwamnatin da ta gabata. Yanzu ya turkuto cewar ya zo shi wajenmu ne. Mu Ministry for Local Government, wato ainihin gwamnatin jihar Bauchi, ta cire kuɗi ta biya shi miliyan 250
da maka yarjejeniyar take za a biya kuɗinta karkashin ma'aikatanka.
To mu ba mu san yadda abubuwan suka zo su ba, don ni ba ni da wani ma record, ba ni da takardun da ya zamanto aka yi yarjejeniya cewar za a dinga biyansa. Kuma ma koda da yarjejeniya wannan sun yi a tsakaninsu ne, na yadda su suka san me suke yi da wannan kuɗin. Amma mu a gwamnatinmu ba yadda za mu yi mu ɗauki makudan kuɗi, muna da public schools da ya kamata makarantun gwamnati.
Amma 'ya'yanku ne na 'yan jihar Bauchi su ne da su mura.
Na yadda 'ya'yanmu ne su wa'annan wanda suke public schools ba 'ya'yanmu ba ne? Kuma suke biyan kuɗin registration a makarantun? Kuma wannan private school ne kawai zai zamanto sauran makarantun da ya zamanto private schools din, kamar su Garu college, kamar su Alkalari health technology, sai ya zamanto su ma su ba 'yan ƙasa ba 'yan jihar Bauchi bane suke karatu a ciki, su ne yasa ba su rubuto cewa a zo a ba su ba.
To amma yanzu kun san halin da kuka jefa yaran nan da iyayensu, da yanda cewa karatunsu ya tsaya.
Babu wani karatunsu da zai tsaya, ai private school ce. Private school kuma dama kana kaiwa ɗanka private school ka san da akwai kuɗin special da za ka je ka biya. Don haka babu inda za a ce zamanto kawai ba makarantarsu ne shi shekarai ba, makarantun ga sunan da yawa. Mu muke biyan na Alkaleri? Ba gwamnati ne take biya na School of Technology na Alkaleri ba. Ba gwamnati ne take biya na ainihin Garu Binan College of Health ba da ke nan garin Bauchi. Ba gwamnati ne take biya ba. Na hasa ne kawai shi shi kaɗai special? Ko kuma public schools din ya zamanto mu ne gwamnati ne za ta bibiya musu kuɗin registration?
Wasu za su gani domin saboda ku yanzu ku ke kan karagar mulki za ku mai da hannu agogo baya.
Ai abin da ya dace ne. Ba za a yi zalunci da mu ba. Mun zo mu don a yi aiki ne, ba aika-aika ba. A wajen aika-aika ne.
To yanzu wani hali ake ciki?
Halin da ake ciki shine ba za mu ɗauki dukiyar al'umma mu ba ma kawai wani ƙato da ya bude makarantar da shi kadai ya zamanto mu ɗauki dukiyar mu ba shi ba. Miliyan 250 mu ɗauka kawai mu ba shi wai cewa ya rijista. Ai ba bisa kan doka ba ne. Ba za mu iya bayarwa da wannan kuɗin ba.
Amma kun bincika kun ga yawan ɗalibai nawa ne za su amfana daga wannan abu, kuma mai yiwuwa idan sun zo harkan kiwon lafiya ne, wannan gwamna kuma ya ce shi ya kafa dokan ta ɓaci wajen inganta ayyukan lafiya.
To ba ka ga cewar makarantun da yake na gwamnatin don mun sa su ana ta manyan abubuwan da suka dace na kyautatawa wa makarantun da kuma asibitoci, duk abubuwan da ba a da su a da yanzu ake yin su.
Ba yi wa watakila kuɗin ne ya koyi muku yawa.
Mu ba mutum magana yawa ba. Ba bisa kan ka'ida ba ne ya zamanto a ce gwamnati ne tana sponsoring kuma private school. Ba bisa kan ka'ida ba ne, ba zan yi ba.
Menene kake gaya wa iyaye da ma al'ummar jihar Bauchi a dangane da wannan rashin fahimta ne, ko kuma dai abin da yake gudana na batun?
Abin da za mu gaya wa iyayen yara da suka kai yaransu wajen, in ka kai yaranka a private school ka san dama za ka iya ne. don haka ayi kokari in sun ga za su iya ci gaba da karantar da su yes daidai ne su ci gaba da biyan su amma ba gwamnati ne za ta dauki nauyin private school tana biyan ta ba kuma muna so yara da suke karatu a wajen su sani cewa babu wani kiyayya a kansu da za mu hana ya zamanto a hana abinan a kasa biyan su kudaden su da tallafi da suke nema amma na gwamnati ba za ta dauki nauyin complete yara a makaranta guda complete a cewa muna biyan su kudi ne za su yi ta faman karatu a wajen ba don haka ba za ta yiwu ba muna gaya musu gaskiyan al'amari ba za mu dauki alƙawari na ƙarya ba don haka ba mu yarda ba
yanzu kaman makarantun masu ba da irin wannan darasi mallakan gwamnati idan yaran nan suna da takardar cancantar shiga kuna jin gwamnati za ku ba su dama su
yi yes su tafi in suka tafi makarantun gwamnati suna da ya zama suna da requirement don kasan akwai standardization ana bukatar requirement idan suna da requirement makarantu na gwamnati za a dauke su don an amai da makarantar ta zama standard everywhere a jihar Bauchi.
Sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Jami'a ta tushen al'umma duk shugaba daga can ne yake kullowa kun ga likita mai lura da masu cuta.
Madalla yanzu kuma bari mu je ga zauren namu saboda jin ta bakin wasu masu ruwa da tsaki a harkokin ilimi ga Abdul Wahab Muhammad.
To malamai barkanku da saduwa a wannan shiri na yau da gobe wanda gidan murya Amurka ke gabatarwa. Maudu'in mu na wannan karo akan ilimi ne da kuma yanda ya kamata a gudanar musamman ma dake a kasashen mu ko kuma gwamnatocin mu. Akwai tsari kaman na makaranta na mahazaman kansu da kuma makaranta na gwamnati to zan so ku gabatar da kanku.
Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Sale Sale Ahmad ina nan a makarantar horar da malamai ta Kangeri yawa
to sai kuma
sunana Hadiza Suleiman ni ma ina malama ce a nan makaranta ta koyar da malamai.
Assalamu alaikum Comrade Abdulmunim Murtala shugaban malamai na wannan makaranta su haka Kangeri.
To akwai wani abin da yake yanzu ya bujuro musamman idan muka duba irin yanda ake gudanar da karatu tsakanin makaranta mallakan gwamnati da kuma na mahazaman kansu. To muna so mu sani ku da yake masu harkan ilimi ne to yanzu zan fara da kai shugaban bangaren kungiyar malamai shin ya kyautu gwamnati ta bada tallafi musamman a makarantun da yake ba na mallakan gwamnati ba wato makarantun kuɗi kenan wa dalibai?
Assalamu alaikum. Ita tallafi wanda gwamnati ya kamata ta ba ma dalibai wannan ya halatta domin tun iya mu ma ka tallafi suka yi karatu. To in ka danganta kuma da makarantu na gwamnati da kuma zaman kansu kowane tallafi ya dace sai dai in aka lura da yanayin shin makarantun gwamnatin sun isa ne an ba da tallafi wa daliban duk sun cika wannan makarantun gwamnati ne in sun cika akan iya dawowa makarantun wanda ba na gwamnati ba idan dai har ba su cika ba ya fi dacewa gaskiya gwamnati ta raja akan makarantun da suke zaman a ƙarƙashin ikonta wannan shi dai inganta makarantun shi zuwa su mutuncinsu wanda ɗaya daga cikin abin da ya jawo kenan su makarantun. mutum na gwamnati suka dukuce suka lalace goma suka sunkuya saboda mun fi inganta ko muhimmanta akan wasu makarantu wanda ba na gwamnati ba amma idan dai har akwai makarantun gwamnatin ya dace a maida hankali akan su fiye da makarantun da ba na gwamnati ba
amma ka ce ya kamata a dan bada tallafi kamar yanzu wannan tallafin tun da ka in ka duba akwai yiwuwa ko ƴan talakawa ne wanda yake ba sa da hali to amma duk da haka dai makarantar kuɗi ai sai kana da kuɗi to tallafi ko wayar gwamnati kowanne yana ta ne kamar yaya zai kasance bambancin tallafin da kake gani ya kamata a bayar ma su makarantu masu zaman kansu idan aka kwatanta da na gwamnati
farkon tallafi da makarantu masu zaman kansu na farko manhajin da aka shuka da dokokin da ya kamata a bi wanda ita gwamnati take sawa na karatun nan sun bi ta bisa ka'ida sun bi suna biyayya ma wannan tsari na koyarwa to na alhamdulillahi sun ba da kansu to sai kuma a duba a gani ba laifi bane wasu tsirarun wasu makarantu a tallafa musu ko a tallafa ma yara su je wannan makarantun su yi domin akwai makarantu masu inganci wanda ingancin su dai sa a yadda da su har a tallafa ma yara su tafi wannan wajen wasu kuma idan ka lura su karan kansu masu makarantu na zaman kansu din wanda suke gina makarantun a jihunsu su karan kansu akwai wanda suke tallafawa watakila ma ita kanta al'umma mai yiwa misali a ce yaro ya zo da yi karatu shi wannan mai makarantar ko wanda suke da makarantar ƙashinsu sukan iya yi sauke nauyin misali kashi 30 na karatu ko wani inganci na wani abu da gwamnati kuma ta biya wannan wannan wanda suka nuna suna da su taimakawa da iya sa hannu a kai su ma tallafa musu ko manyan makarantu da ake fita waje a tafi wasu ƙasashe a yi karatu ai muka sani wasu sukan tafi ƙasashe su je su yi karatu a makarantun kuɗi kuma watakila gwamnatin ta sa musu hannu a kai ingancin makarantar shi yakan dawo a yadda da ita har a sa hannu a taimaka mata.
To idan na dawo gare ki malama kin dai ji abin da wannan shi abokin tattaunawanku nan ya ce to ke kuma menene za ki ce a dangane da wannan maudu'i da muke tattaunawa.
Assalamu alaikum. Ni abin da zan iya cewa dai shine shi kansa kalman tallafi idan ka duba kalma dama ce ba wai ko abu ne wanda ya zamo lallai gwamnati ta yi shi ba idan da hali idan dama ta samu yana da kyau gwamnati ta ba ma yara da suke makarantu kuɗi tallafi sabili da in ka duba yaran za a duba ƴaƴanmu ne su ma ƴan jihar Bauchi to amma mafi a'ala dai shine yawanci tallafi an inda son samu ne gwamnati ta kuma yi da hankali tunda cikin gida bai goshi ba makarantunmu da muke da su na gwamnatin su ma kansu yaran tallafin ba wai ya ishe su bane to kaga idan gida bai goshi ba bai kamata a dauki tallafi a kai waje ba
ke kin bigi jaki kin bigi taiki kenan yaya in aka ce kece da uka da nama ki dauki kanki a kan gwamnati wani tallafi kike ganin kashi nawa za a iya yi musu tun da ke kin gwada yana da muhimmanci a bada irin wannan tallafi.
To kamar yadda na faɗa in misali ne ce a gwamnatancen da gaskiya zan fi ba da ƙarfi wa makarantun gwamnati ba makarantar kuɗi ba idan dama ne ta samu na ce yana da kyau kuma waɗannan a yi domin yaran za a yi ba wajen makarantun ba. Gaskiya a fi ba da fifiko kamar 70 ya tafi makarantun gwamnati kashi 30 kuma za a iya taimaka ma waɗannan yara da suke makarantun kuɗi.
To ana za ta malam ka ji abin da suka faɗi menene kake da shi a kai.
To assalamu alaikum rahmatullah.
Wato yadda ƴan uwana suka yi bayani akan al'amari na tallafi shi tsari na aiki gabaki ɗayansa yakan koma bisa cikin dokoki ne domin da farko gwamnati dole ta tsara ayyukanta ma'ana da turanci ana kira budget idan aka yi budget din nan to an san dama abinda ya zamanto cewa ya kyautu a bada waɗannan da kuma wanda a bada waɗannan misali na abinda ya danganci tallafi idan a cikin tsari da dokoki na ƙasa
da kuma na jiha ya tabbata cewa gwamnati tana da hannu da tallafawa ainihin waɗanda suke makaranta na masu zaman kansu, to gwamnati ya kyautata tallafa. Idan kuma ya zamanto cewa gwamnati baya cikin tsarinta ko baya cikin doka, to dole a yi amfani da abin da yake cikin doka, domin a kullum akan yi amfani da doka ne saboda ya zamanto cewa a kare daraja da mutuncin abin da ya tabbata a kansa ake aiki. To yanzu yanayi ne ya kawo, yanayin nan shine lokaci na siyasa wanda dukkan mutane sun raja a ne ga cewa mu mun zaba. To tunda mun zaba muna so kuma mu ga an mana, to don haka kaga dole ya zamanto cewa gwamnati ita kuma ta duba, kamar yadda ƴan uwana suka yi bayani akai kan cewa idan da hali gwamnati to ta bada wannan tallafi, dan in ba hali bai samu ba zai zamanto cewa a ce an bada tallafi.
Halin nan kaman in tana da kuɗi ne ko kuma dai saboda siyasa da kace gashi.
Wato abin da nake faɗa da hali shine tsari, yadda na faɗa ai ban kauce akan abin da nake faɗa ba, tsari domin
wanda yake a dokance ko a hukumance. Eh to wannan abu yanzu zamu dawo shi ne ai mu duba shin ya kamata.
Hakika ya kamata, domin in kace bai kamata ba to zaka ga kan cewa kamar yadda muka faɗa muka ce duka ƴaƴanmu ne a wayannan makarantun, kuma shi kullun mutum
an ce wannan makarantun kuɗi ne sai in fa kana da shi ko ba haka ba. To kuma gashi ita gwamnati ma tana da irin wannan makarantun, kai ki kawo ɗanka wannan makarantun gwamnati din ka kai shi na mai kuɗi kuma ka ce wai a zuwa tallafa ma.
To alhamdulillahi, wato gaskiyar magana shine nutsuwa ake yi a nan a duba. Akwai mutumin da zaka ga ita gwamnati tana da tsari, misali adadin ɗaliban da za ta ɗauka a lokaci, za ta ɗauki mutum 50 ne ko mutum 100. Yau kuma sai ka wayi gari ka ga adadin ɗaliban da muke da su waɗanda aka yayi a kowane yayewa, wanda ga sunan babu abin yi, ba su samu shiga na gwamnatin ba. Dan yau in ka ce yau ka fara saida form, misali mu ɗauka a jiha, ka fara saida form na shirin na makarantar School of Nursing da Midwifery, kaga ainihin mutum nawa ne za su sayi forms din, mutum nawa kuma gwamnati za ta iya ta dauka na jiha da na ainihin kuma na gwamnatin tarayya dake, misali muna magana a Bauchi. To sai kaga kuma sauran adaji waɗanda aka bari, wanda kan cewa wani ya zo ya sayi form din nan sau ɗaya sau biyu sau uku sau kaza ya gagara, to hakika tilas ta sa shi koma ya samu wancan. Kaman a baya ƴan uwana sun yi magana, idan wannan makaranta ta gwamnati da ake gani masu zama mai zaman kanta da ake gani misali za ta tallafa, to sai aga kan cewa shin tsari da ya kafa wannan makarantar akan doka ta yi halartacciya ce. Idan halartacciya ce, idan aka yaye waɗannan ɗaliban fa za su bada nasu tallafi a jihar su. Yau
to yanzu dai da kashe ina so kaɗan bayyana wannan yanayi yanda ya kamata wato tunkari ko kuma samar da maslaha na wannan kikikaka tsakanin neman tallafi da ake ganin ya cancanta ko bai cancanta ba.
Ni a shawara na hukumar da hali a kan matsayin duk wani ɗalibi da yake neman tallafi ko wanda ya kamata tallafa masa su koma makarantun gwamnati. Idan har makarantun gwamnati sun cika ba inda za a sa su, to in suka dawo makarantun masu zaman kansu za a iya tallafa su. Amma muddin akwai makarantun gwamnati suna na aje kuma har ana neman ƙari, ka tafi can ta mu tallafa. Hajiya fa,
kamar yadda wakin aiki na ya faɗa, gaskiya kusan nima ina tare da ra'ayin shi, ya kamata dai tukunna dai tallafa wa makarantun gwamnatin tukunna.
To sai gida ya
koyi yawwa, kafin nan sai akai waje, duk ba laifi bane.
To Allah da ta,
to ni dai abin da nake kai na ce idan doka ta tabbata kuma an yi tsari da su a ba su.
Allah alirazi ku kai ka gage sani.
Masu sauraro abinda ya sauka kenan wato a shirin namu na yau. Sai kuma gobe da yadda Allah. Kada ku manta fa za ku iya sauraron shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata kan shafin mu na voahausa.com. A madadin abokan aiki na da suka taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. PJ. Ni Madina Dahir Meshanu daga nan birnin Washington DC.